الحمد لله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شهدنا بهذا المحضر وإسعاد فيه بنظرة تأتينا بالظفر. حقيقة مؤمن سر بوتا
الذين هم في صلاتهم خاشعون
سنه وإنهم وإن سكتن شيما سكتن كان لك أسكن صلاة سوء
والذين هم عن اللغوي موردون
سنه وإنهم سكتن شيما سكتن لك قبرا ياسس شنزن شيما واتواسا
والذين هم للزكاة فاعلون
سنه وإنهم سكتن شيما سأيك تزكاة
والذين هم
لفروجهم حاجزون سنة وانا لسكتن شيء ما سكي اي واقع فرجو جنسو
إلا على أزواجهم أو ما ملك ديمانهم فإنهم غير ملومين
سيدة أبي ساماتا ينسو كو أبن دلامة السماء لك أن لك ينجي تو وانا سوبا أبن زرقيباني إذا سنجي مسو تنديك ماتا ينسو نه كو كو ما ينسو نه
فمن يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون
أما دون ديني مبين بقاتة ستشعوة أكما باين ما تهينسا نأوري كوسا تكونسا تو إن سنة متانيما سيشجي وانا سكت أن لك يقولا دائري
والذين هم لأماناتهم وأجهم راهون
سنة وانا لسكتن تي ما سكي آي واقع ما ننسو ما سكما كي آي واقع لك أورنسي لان سندوكا
والذين هم على
صلواتهم يحافظون سنة وانا لسكتن جسنا كي آي واقع صلو لنسا أشكل لوكا تنسا
أولئك هم الوارثون
ولن سانا كسنة ما سكادو
الذين يرثون الفردوس هم فيها سائلون
سنة وانا لسكاجي على جنة الدوسي هم لا زامد وما أشكنتا وانا سبب إذا الله أنبتا سنة حقيقة نسبب مجنين wanda ya cika su to shine rabota da haka ne ayar ko sura ubangiji bude ta da cewa qadablahal mu'minuna mu'minai sir rabota to kamar an tambaye ubangiji tabaraka wataala ya sifanta mana su waye mu'minai to shine ambaco ɗin nan su biyu da aka ambata banki daya su zama masu kankan da kai a yayin ba da sallah su zama masu kauda kai gabaran wasanni ko maganganu ya sassu wanda ba su da alheri su zama masu ba da zakka masu kiyaye farji in ba ga jewa matayensu ko kuma kuyangin su ba sannan su zamo wato masu bada amana da kiyaye amana in sun dauka kamar da kuma zama su kiyaye salloli mana tsayi da sallah akan lokacin sa in mutun yayi wannan ko ya cika wannan ka'ida to shine mu'mini kenan na hakika kuma ubangiji tabaraka ta'ala zai ba shi aljanna kamar kayan gado abinda yasa Allah ya sifanta ta da kayan gado anan saboda kayan gado shine ba sai kai dan murya ba sai kai wasu dabaru ko sai kai kamun kafa da wani ba in dai ka gada to kana zaune za a kira ka ashe zuka kayanka wannan kan ba wani wahala ba sai kai wani aiki ba sai kai wani abu ba kurun za a diba a mika maka to ubangiji yana so ya nuna mana saukin yadda za a shiga aljanna in dai an kiyaye wayannan abubuwa cewa yanda ka san kayan gado haka aljanna za su tabbata gare ka Allah sun yamma ciki hakika mun halicci dan adam wato shine annabi adamin kansa mun halicce shi daga tabo sannan muka sanya shi zama wato maniyyi a cikin cikin mahaifa shine kararin mace ne mun tabbatar da shi a matsayin wata take boyayya inda ba zai ko ba za a gan shi ba shine ɗan adam inda aka halitta bayan annabi adam annabi adamu da yubu kawai aka gina halittarsa shikenan aka busa masa da zama dan adam amma daga kansa sai zama kuma duk wanda za a halitta sai dai ubangiji sa a tsiga romani a cikin cikin mahaifa to shi za a yi ta reno a yi ta reno kuma har ya zama cikakken mutum.
Amma halakan al-urbata alaqatan fa halakan al-alaqata mudrajan fa halakan al-mudrata ilaman fa tadawna al-ilaman hama.
Sannan muka sanya wannan dugwamani ya juye ya zama gudan jini wanda yake daskararre, sannan muka sanya wannan gudan jini ya zama tsoka wanda take yar karama bai wuce a taune ta ba, to ita za ta dinga girma ta dinga girma ta dinga girma har ta zama wato girman dan adam jariri a cikin cikin mace. Sannan kuma sai Ubangiji ya juya wannan tsoka wani sassa na ta zama kashi kuma, to sannan sai a lulluke kashin da tsokar kuma da aka halitta. Sannan sai mahalice shi zama wata halitta daban sabanin yadda zai yi shi, da jini ne ko majina mai wari, yanzu ko ya juye ya zama wata halitta cikakkiya ya zama dan adam. Dan da wannan aya ta sauka, Allah ya dinga jero waɗannan abubuwa yadda yake halitta dan adam, daga mani mu maida shi ya zama gudan jini, daga nan ya koma tsoka, daga nan mu halitta kashi mu dauko tsokar mu lullaba ta akan kashin mu sanya shi zama ta halitta cikakkiya daban. Duk ina ta faɗa ina ta faɗa ina ta faɗa. Akwai Abdullahi ibn Abi Sarhi wanda yake daga cikin marubuta wahayi, shi yake rubuta wannan wahayi a ran nan, ko shi yake rubuta wannan aya san ta sauka, yana ma insha Allah yana faɗa shi gona rubuta yana faɗa yana rubuta. Sai na Umar na zauna a gefe da sanda aka kawo nan daidai nan cewa sun ma an sha'ana wa halkan ahara, bayan duk wannan rakaba da muka yi sai muka mai da shi kuma ta halitta daban. Sai na Umar yana taji abin yana bashi mamaki yadda Ubangiji yake tsawar dan adam a cikin mahaifa, sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, tsarki ya tabbata ga Ubangiji mafi kyawun masu halitta, ya fi kowa iya halitta. Sai ma insha Allah ya ce da Abdullahi bin Abi Sarhi rubuta rubuta abinda Umar ya faɗa ɗin nan yana cikin aya, haka Allah ya saukar. To dalilin wannan shi sai na Abdullahi bin Abi Sarhi ai ridda Imam Musulunci ya ce rubuta ba kace Umar bai fa faɗa, ya ce nita ka rubuta haka aya ta zo wa tabarakallahu azal khaliqin haka aya ta zo. Kafin ma insha Allah ya furta ayar sai na Umar ya tafko ta ya faɗa. Wannan kuma wani abu ne daban, ba wannan yana nufin cewa sai na Umaru ko yana bada gudunmawa wajen hada alqur'ani bane, ko kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kurum shatowa yake faɗa, duk ba haka bane. Karfin imani ne ja sai na Umar yana iya shinshino wani abu kafin ya zo, irin yadda ka san in waya na hannunka yanzu misali ga rediyo a kunne, in za a bugo wayar kafin wayar ta fara ƙara abin da ake so ringin kan ta soma wannan ƙararrawa rediyon za ta gaya maka yanzu za a bugo waya, kuma haka wani sai ka ji wani kiki a cikin rediyon ta ka tana gaya maka yanzu nan za a yi waya, kuma lokacin ba a fara wayar ba san sai ka ji waya ta fara ƙara. To kamar misali irin haka ne sai na Umaru saboda ƙarfin imani yake iya shinshino wani abu kafin Jibril ya zo ya ga ma insha Allah kan ya faɗa shi ko hayya ko ko dai wata dacewa ce daga Allah kawai ya faɗa, kuma ake sa'a dama daidai hakan Allah ya faɗa shike zai ce rubuta. Wannan ko ba su ɗaya ta faru ba, ba su biyu ba su uku ba, sun kai ayoyi kusan 20 ko da ɗoriya ma a cikin Al-Qur'ani irin wanda irin haka ta faru. Sai na Umar zai ce kaza sai aya ta sauka a bibiya kamar wannan raka'o'i guda biyu da muke yi na dawafi, in an gama dawafi za ka raka'a biyu a maqam Ibrahim. Azai na Umar ne fa da bada shawara ya kamata a yi haka, lokacin ku aya bata sauka akan haka ba. Ita Rasulullahi da murki maqam Ibrahim ne zama gun sallah gun, in mun yi dawafi mun gama nan ba gurin da kakanka ya tsaya bane mun dan rika yin sallah anan. Sai ga aya ta sauka wattakhizu min maqam Ibrahim musalla, ku riki maqam Ibrahim zama gun sallah wajen ku dinga yin nafila raka'a biyu a gun in an gama dawafi. Daka irin wannan ba wani abu ne daban ba. To dai wannan haka ta faru, bayan Allah ya faɗa wannan duka sai Sayyidina Umar ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, ashe da ma hakan ta zo ƙarshen aya da ma hakan ya faɗa, sai ma insha Allah ya ce rubuta haka ta zo. Sannan cewa ku masu mutuwa ne bayan cika halittar ku, bayan an haife ku kun zo duniya, to kuma sai ku mutu. sannan cewa ku ranar alkiyama za a tashe ku hakika mun halici wato sab'a dara'ika mun halici sammai guda bakwai rufi rufi guda bakwai a sama da ku lallai ba mu kasance marafkana ba gaban abinda muka halitta ji ubangiji mun saukar da ruwa daga sama shikenan sai mu zaunar da shi kuma a cikin ƙasa ƙasar ta rike shi da ba zai tafiya zagon yayi ba ƙasa kuma mana ya tsotse gaba ɗaya ba da an tona sai a same shi ko a cikin rijiya ko idanun ruwa ko me yake tsiba ta sha lallai mu masu iko ne a bisa matafiyar da abinda muka halitta sai zama ko dai su murmutu ko kuma abinda muka halitta mu tafiyar da shi da wannan ruwa da muka saukan ji ubangiji sai mu fitan muku da gonaki ko lambuna na daga dabinai da inibi kuna da kayan marmari da yawa a cikin sa wanda za ku dinga tsanka kuna ci daga gare shi da kuma wata bishiyar ma daban wanda take fitowa a duri sina'a wanda duri sina'a guri ne a kamar yadda aka sani inda ubangiji tabaraka wataala ya gana da annabi Musa aminci tafi ta gare shi to kamar da muke fitar da wannan haka muke fitar da bishiyar da ke fita a duri sina'a kuma wanda take fitar da mai a jikinta ita ce bishiyar zaitun Allah ya faɗe ta ne saboda ta fi yawa a can in ka tafi yankin baitul maqdisi mafi yawan abin da ke wurin bishiyar zaitun ce shi yasa Allah da ya tashi magana akan ta yake cewa tin wanda zaitun sai ce wa duri sini lallai akwai abin izinanta gare ku a cikin dabbobin ni'ima shine raƙuma da kuma saniya da akuya da tunkiya za mu shayar da ku ko muna shayar da ku daga abin da ke cikin cikinta na daga nono lallai akwai amfani da yawa gare ku a cikin dabbobin ni'ima shine za a cire gashinta a yi riga da shi ko a yi shimfiɗar zama da shi ko kuma a cire fatin a yi takalmi ko a yi wani abu da ya nau'in abubuwan amfani iri-iri sannan kuma daga gare shi ne kuke yankawa kuna samun abinci shine za a ci namanta sannan kuma ana ɗaukar ku akan waɗannan dabbobi na ni'ima mutum ya hau raƙumi ya tafiya mai nisa raƙumin bai gaji ba ko ya hau kowane irin wato dabba ta ni'ima daga ciki wanda za su hau dai guda biyu ne raƙumi ko saniya kai hau kansu kai tafiya mai nisa kuma sannan ka iya ci daga gare su idan an yanka sannan kuma ana ɗaukar kuma akan jiragen ruwa duk wani ni'ima ce daga Allah haƙiƙa mun aiko annabi Nuhu mun ci tafi daga reshe zuwa mutanensa sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah tabaraka wataala wanda yake ba ku da ubangiji ba shi ba yanzu ba kwa ji tsoron hukumar ubangiji ba tabaraka wataala
ma hadha illa bashrun mithlukum yuridu an yatafadhala alaykum
sai wannan manyan mutane da suka kafarta daga cikin mutanansa suka rika cewa shi Nuhu ba kowa bane face mutum mutum ne irin ku so yake kawai ya dafuka kan ku ya zama wato in yace shi annabi ne sai ya sarauta akan ku ku kun koma kasar shi kenan
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
إن الله يا سوف وتامسا da sai so kada malaiku su zo su ga mana cewa akwai shi saman mene shi kuma su ga mana sakon Allah mu ba taba ji ba a ce ga mutun ya zo yana kira zuwa ga tauhidi a cikin iyayen mu na farko da suka shude basu ba mu labarin ana turo mutane su zo sai so annabawa ne daga Allah ba kowa bane Nuhu a ce wani mutum ne wanda ya zama ma akwai kamar tabin aljani tare da shi wato suna raba masa hauka cewa annabi Nuhu amince ta bata gare shi kayan kane da shi ba daidai hankalin sai ke ba Ubangiji sai ku saurara uku ku saurara masa har zuwa wani lokaci ya warke shikenan za ku ga zai faɗa abin da yake faɗa sai annabi Nuhu amince ta bata gare shi yace ya Ubangiji ka taimake ni akan su da abin da suke sanifantar da ni sai muka yi wahayi ga annabi Nuhu amince tabbata da gare shi cewa ka sana'anta kwami a idanunmu muna kallon ka kuma da umarninmu za ka yi sana'anta shi mana ka yi jirgin ruwa domin wani al'amari zai zo idan umarninmu ko al'amarinmu ya zo cewa mun niyya za mu halakar da waɗannan mutane to shi ganin ka ɗibi kowane jinsi guda biyu namiji da mace kowace irin nau'i na halitta ka shigar a cikin wannan kwami naka ka shigar da guda biyu namiji da mace kowace irin jinsin halitta sannan kai ma ka shiga da kai da mutanenka an ce wato wallahu alamu mutum 78 tsakanin namiji da mace su ne tare da annabi Nuhu amince tabbata gare shi a wannan jirgi sai kuma dabbobin da ya ɗauka da ƙwarika da tsirrai da abin da a ƙwarika da dabbobi da abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya shiga cikin jirgin nasu amma sai Allah subhanahu wataala ya rike mahaifin waɗannan mutane gaba ɗaya ba wanda ya kuma ya tsuri a bayan tufana sai annabi Nuhu da ƴaƴansa guda uku Hamu da Samu da Yafisu shi yasa ake ce masa uban mutane bayan annabi Adamu ko a ce masa Adamu asani Adamu na biyu shi annabi Nuhu amince tabbata gare shi domin duk zuri'ar da ake gani yanzu to daga jikinsa ta fita ko dai shi ko ƴaƴansa duk sauran wanda suke tare da shi a cikin wannan kwami bayan an halakar da duniya baki ɗaya ba su sake haihuwa ba sai shi sai ƴaƴansa kuma wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai zama kowa ya halaka in banda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere daga cikin su gaba yin halaka kar kai magana da ni ya kai Nuhu a cikin sha'anin wanda suka zalunci kawunansu da kafirci domin cewa su za a nutsar da su ne a cikin ruwa ta riga sun yi zalunci sun kafirta da zarar ka daidaita da kai da wanda suke tare da kai a bisa wannan kwami mana jirgin ku ya tsaya ruwa ya sauka to sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tserar da mu daga mutane wanda suke zalumai su ne kafirai ka ce ya Ubangiji ka saukar da ni masauka wadda take mai albarka kai ne fiyayyen wanda yake mai bada masauki lallai cikin wancan ga abin ambato akwai ayoyi wanda suke masu nuni yanzu ga ƙudurar Ubangiji kuma lallai mu mun kasance ababen jarraba ne wato da aka aiko mana ababen jarraba ne su waɗannan mutane da aka aiko annabi Nuhu gare su sannan muka fitar da wasu jama'a a bayansu waɗanda suke bayan halakar da waɗansu aka samar da su su ne adawa sai muka aiko musu manzo a cikin sanji Ubangiji shine annabi Hudu muka gaya masa cewa ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ba ku da wani abun bauta kuma bayansa yanzu ku ba kwa ji tsoron Ubangiji ba ku guje wa ubatansa ku yi imani sai manya-manyan mutane daga cikin kafirai daga cikin mutanensa wanda suka sai rifantar da haɗuwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan tashin alkiyama wanda muka ni'imtar da su a nan cikin rayuwar duniya suka dinga cewa ba kowa ba ne shi wannan Hudu face mutum ne irinku yana ci daga abin da kuke ci daga gare shi yana sha daga abin da kuke sha daga gare shi ya kuma zai ci mana shi annabi ne idan dai kuka bi mutum irinku to lallai inda za ku mutum irin ku kun zama mutane wanda suke tababbu wanda suke masu asara kun zama kamar wanda aka yi wawayu a kawo mutum irin ku ya ce muku shi annabi ne kuma ku bi shi yanzu ya dinga muku alƙawari cewa wai idan kun mutu kun zama turbaya da gajiya kun zama ƙashi wanda yake ya murmushe kuma daga ƙarshe za a fito da ku ku zama mutane cikakku kamar yadda kuka sanci a farko ku yarda da wannan ai wannan abu da ake alƙawarta muku abu ne wanda yake mai nisa faruwa su sa da wahala ba wani abu da zai faru in ban da wannan rayuwa ta duniya mu mutu ne kawai in mun mutu ko kuma mu rayu da wannan rayuwar da muke ciki in za mu rayu amma babu wata rayuwa bayan mutuwa mu ba mu kasance wanda za a tasa a lahira ba hudu bai kasance ba face mutum ne wanda yake kirkirar ƙarya yana dangana ta ga ubangiji mu ba mu zama za mu yi imani da abin da yake faɗa na daga tashin alkiyama bayan mutuwa ba sai annabi huda mun ci tabba da gare shi yace ya ubangiji ka taimake ni akan wannan abu da suke sai rifantar da ni akan sa sai ya faɗa cewa wato nan kurkusa ba nesa ba za su wayi gari suna masu da dama a bisa kafircin da suka yi da kuma sarrafantar da ni da suka yi to yalai kuwa sai ya zama awa ta kama su ita ce azaba da halaka ta zo musu wani zamanin ko ta ala ya sa aka daka musu tsawa duk suka murmuta inda suke sai muka sanya su suka zama kamar itatuwa busassu lokacin da aka saka musu tsawa sai suka bushe gaba ɗaya kamar icce wanda yake ya bushe nisa ga barar rahama ya tabbata ga mutane wanda suke masu sarrafantar da annabawansu sannan muka fitar da waɗansu mutane kuma daban bayan halakar da su mutanen ada mutanen annabi hudu ba wata al'umma wadda take rigayar ajalinta ta mutu kafin ajali ya cika babu ita ba kuma wanda za a jirkinta in ajali ya zo in dai lokacin mutuwar ya yi zai mutu in kuma lokacin bai ba wanda za a gaggautar ya zuwa ga ajalinsa sannan muka aiko manzannin mu suka dinga jajjeruwa wani bayan wani in wannan zamani ya shuɗe sai a kawo wani zamanin da man shi ma a aiko annabi a cikinsa duk lokacin da manzo ya zo wata al'umma daga cikin wa'innan al'ummatai sai su sarrafantar da shi ba su yi da abin da yake faɗa ba don haka mu ma ji ubangiji sai muka biyar da sashensu akan sashi yadda aka halakar da na farko aka halakar da wanda suka biyo bayansu haka aka halakar da wanda su ma suka biyo bayansu haka aka ta yi dai duk wanda suka sarrafantar to sai a halakar da su muka sanya suka zama labari a bakin mutane sai dai a ce kawai an taɓa yin su amma yanzu ina suke nisa ga barar rahamar ubangiji ya tabbata ga mutane wanda ba suke ba su ba da gaskiya da ubangiji ba sannan muka aiko annabi Musa mun ci tabbata gare shi dan uwansa Harunu muka aiko shi da ayoyinmu da kuma hujja wata ke mabayyaniya mun aiki Fir'auna ne zuwa kuma aiki annabi Musa ne zuwa Fir'auna da mutanensa amma sai suka girman kai ga barin imani da Allah tabaraka wa ta'ala sun kasance mutane ne masu dagawa sadakaran hanji Fir'auna da mutanensa sai suka ce yanzu ma yi imani ga wasu mutane guda biyu irinmu bayan mutanensu ma sun kasance mu suke bautawa suna ƙanƙan da kai gare mu suna girmama mu suna yi mana bauta mu ne shugabanninsu kuma yanzu mu zo mu yarda da wasu a cikinsu a matsayin annabawa Fir'auna da mutanensu sun sarrafantar da annabi Musa da Harunu sai suka zamo daga cikin wanda aka halakar da su Hakika mun ba wa Annabi Musa littafi shine at-Taura, mun ba su domin ko cewa su sa shari'a ga baran bata amma ba su shari'a ba. Mun sanya Annabi Isa dan Maryamu da shi da mahaifiyarsa sa a matsayin aya, wato mu'jiza daga cikin mu'jizozi da suke nuna zuwa ga iko na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, domin Annabi Isa ya tabbata iko ne daga cikin ayoyin Allah da suke nuna cewa za a iya yin halitta ba sai da uba da uwa ba sun haɗu irin yadda aka saba. Kamar da kuma nana Maryamu, ita kuma akan kanta aya ce daga Allah da suke nuna cewa mace za ta iya haihuwa ba sai namiji ya kusance ta ba. Sannan muka taro su yanzu ga wani bigire wanda yake madaukaki shine Baitul Maqdisi, muka taro su yanzu gare shi wanda yake ma'abocin matabbata kuma mai gudanar ruwa ko kuma idaniyar ruwa mai yawa.
Ya ayyuhar rusulu kulu minan tayyibati amalu salihan.
Ya ku wa'innan manzanni, ku ci daga dadan da muka halarta muku sannan ku yi aiki na gari shine farilla da nafila. Lallai ni in ji Ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne da abinda kuke aikatawa sai in sakinta muku a kansa. Cewa kuma wannan al'umma ko wannan addini shine addinin musulunci, shine addinin ku addini guda ɗaya. Duk annabin da ya zo addinin musulunci, babu wani Yahudanci Allah bai saukar da sultani a kansa ba, babu wani Kiristanci Allah bai saukar da sultani a kansa ba. Ko wani annabi ya zo cewa zai wa ana minal muslimina wa ana minal muslimina, ni ma ina cikin musulmai. Daga kowace al'umma ma sunanta al'umma musulma, kowane annabi sunansa annabi musulmi, kamar yadda mu muke haka sauran suke. Allah ya faɗa mana kamar da makaranta jiya a haƙƙin annabi Ibrahim, a mace tabbata gare shi cewa huwa sammakumul muslimina min qablu. Annabi Ibrahim shi ya fara sa mana wannan sunan manan musulmai. Annabi Ibrahim din da suke cewa shine ubansu su Yahudawa, shine asalin addinin nasu gaba ɗaya, to shi ya fara ce da mu musulmai ma. Don haka ba yayuwa wani zai ce Annabi Ibrahim ko ba Yahuda ne ko Kirista ne ko wani addini yake daban, ko kuma zai ce wani annabi daga cikin annaban Allah suna kan wani addini daban. Duk wannan ba karɓar abu bane, ba wani annabi wanda ba addinin musulunci ne ba. Inna hazihi ummatukum ummatan wahida. Wa ana rabbukum fattaqun, ni kuma ni kadai ni ne ubangijinku. Duk al'ummatan gaba ɗaya ne suka bautawa, saboda ku ji tsoro na inji Allah tabaraka wa ta'ala. Su suka caccanja ko suka yayyanka addinin nasu ya zama daban-daban. Wasu suka ce su Yahudawa ne, wasu suka ce su Kiristoci ne, kamar da yadda muke gani yanzu. Su suka yi wannan, ba Allah ne ya musu haka ba. Kowane jama'a daga cikin waɗannan jama'u suna farin ciki da iya abin da yake hannunsu. To ka rabu da su ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, ka kyale kafiran Makka a cikin wannan bata nasu har zuwa lokacin da za su mutu, mu danƙe su, in ji Ubangiji. Yanzu suna tsammanin cewa abinda muke ba su na daga dukiya da kuma ƴaƴaye a nan duniya, kamar muna gaggauta musu alkhairai ne, bar dai su ba san cewa muna musu istidraji ba ne, ji Allah. Wato saurara musu muke yi yadda za mu kawo masu da kyau. Lallai wa'annan da suka kasance masu tausayin kawunan su gabaran azabar Ubangiji saboda tsananin tsoron su ga Allah. Wa'annan da suka kasance suna basu ba da gaskiya da ayoyin da suka sauka a cikin littafin ka shine Alkur'ani. Wa'annan da suka kasance ba sa taranta kowa da Ubangiji a cikin bauta. Su ne wa'annan da suke ba da abinda Ubangiji ya ba su ɗaya daga dukiya a matsayin sadaka da kuma zakka, suke aikata ayyuka na gari a halin zukatun suna cikin tsoro ga gurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to waɗannan su ne za su zama za su dawo ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, yana mai yarda da su. Lallai waɗannan suna yin rigingeniya a cikin alkhairai, kuma suna masu wato gaugawa a cikinta. Ba ma kallafa wata rai in ba abin da za ta iya ba, duk abin da muka ce mutum ya yi, to wanda zai iya yi ne. Sannan Ubangiji ya ce akwai littafi a wajenmu wanda yake mun rubuta duk abin da bayi suka aikata, kuma ba za a zalunce su da komai ba, iya abin da ka aikata shi ne abin da za ka tara. Bari da ya zukatansu suna cikin jahilci ga biran wannan shi ne Alƙur'ani, sannan suna da wasu ayyuka kuma bayan wannan abin ambato wanda mumini suke aikatawa, sun kasance suna aikata wannan abu wanda za a musu azaba a kansa. Har sai yayin da muka riƙe, sai yayin da muka riƙi mawadatansu da kuma shugabanninsu da azaba, shi ne ranar Badar, yanda aka sassare su ta kumba, aka azartar da su da kisa, to sai yayin nan ne kuma za ka ji suna raiki, suna kai kuka zuwa ga Allah. To kar ku yi wani raiki a yau, an yi muku jin nasiha da za a yi, amma ba ku yi imani kuma da gaskiya ba, saboda kar ku yi wani raiki, domin yau ba wanda zai taimake ku. Haƙiƙa ayoyi na shi ne Alƙur'ani, sun kasance ana karanta su gare ku, amma sai ku zama masu juya baya, wato gaburin karɓar gaskiya, ba kwa dawowa zuwa ga abin da aka muku azumi zuwa gare shi. Kuna masu girman kai gaburin imani da shi, mana kuna haɗuwa cikin dare, ku dinga surutai ku ƙaurace Alƙur'ani, kuna ɗaukar cewa abin da kuke faɗa ya fi abin da Muhammad yake karanta a sallallahu alaihi wasallam.
Afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin.
Yanzu ba za a lura da abin da Ubangiji yake faɗa musu na gaskiya ba, wanda ya zo a cikin wannan Alƙur'ani, ko kuwa abin da wato bai zo iyayensu na farko ba shi ne ya zo musu. Ko ba san manzonsu ba ne sallallahu alaihi wasallam da haka suke inkarinsa. Am yaquluna bihi jinna, ko ko suna cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wato kayan kani.
Bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum bil haqqi barihun.
Bar dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da gaskiya ne, su kuma biya yawan su wato ba ma san gaskiyar bane, rashin san gaskiyar shi yasa suke jifa su da abubuwa irin yanzu, ko su ce masa mawaki, ko su ce matsafi, ko kuma su ce yana da kayan ka, saboda kar su bari mutane su faɗa kai zuwa gaskiya da yazo da ita, kuma su yi imani da ita. Da a ce soye-soyen zuciyarsu, da a ce Ƙur'ani zai fi soye-soyen zuciyarsu, da sammai da ƙasai sun ɓaci da kuma abin da ke cikinsu. In duk abin da suke so a faɗa shi za a faɗa cikin Ƙur'ani, to sai zama an ɓata abin da ke cikin sammai da ƙasai baki ɗaya. Bari dai mun zo musu ne da ambatansu shi ne Alƙur'ani, amma su masu kau da kai ne ga biran gaskiya shi ne Alƙur'ani. Shin kana tambayar su wani lada ne akan abin da ka zo da shi daga imani, ko kuma abin da ka zo da shi ne daga wa'azi a cikin Alƙur'ani? Ma'aikin Allah bai nemi wani lada a gurinsu akan shiryar da su da ya yi, ko imani da ya zo da shi ba. A'a, kharaju rabbika khair, ladan da yake gurin Ubangiji wa ta'ala aidi ya fi abin da za su bayar daga lada, da haka ma'aikin Allah bai taɓa neman wani lada a gurinsu ba. Ubangiji shi ne fiyayyen mai azurtawa, cewa kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wallahi kana kiran su ne zuwa ga tabarki wanda yake madaidaici lalle wa'annan da ba sa ba da gaskiya da ranar lahira sun kasance masu karkata ne ga buran wato tafarki ba su ba hanya daidai ba wannan aya ta sauka yayin da aka yi yakin Badar aka kashe da yawa daga cikin shugabannin su da iyayen su da manya-manya daga cikin mutanen Makka sannan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da zai fita daga cikin Makka a halin yana mai hijira zuwa Madina to yayi musu addu'a baka ina cewa Allahumma alha alaihim sinina kasinni akhi yusufa Allah ka sanya shekarun da zasu biyo bayan sun kore ni daga Makka to Allah ka sa shekarun da zasu gani su zama shekaru masu wahala a gunsu kamar irin shekarun da ake zamanin Annabi Yusuf a mutu tabbata gare shi aka dade ana fama su shawuya to wannan addu'a ta afka musu an karkashe da yawan su a cikin Badar sannan kuma fari mai tsananin same su a cikin Makka har sai da suka yi suna yanka karnuka suna ci saboda bala'in yunwa to Abu Sufyan sai ya fita da wasu jama'a tare da shi zuwa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya je Madina dan ya je kuma a cikin Allah kala ko ya rarra shi idan na tare da shi ka ce da mu kai annabar rahama ne yanzu wannan sai rahamar kenan an zo Badar ka kaka shi mutanen mu da yawa nan ka mana baka addu'a fari ya fada mana dan yanzu ina rahamar kuma sai ubangiji mai da martani akan haka walau rahimnahum
walau rahimnahum wa kamna ba'dihim min dhurrin lalanju fi dhurrihim ya'murun
ko da ma mun ji kansu sannan mun yaye abin da yake kansa ne ga cutuwa to wallahi da za su zarce suna cikin wato kasa suna masu kai kawo a cikin kirjin su gaban gaskata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne a yaye wannan musibar ba da wala su kan hanya ba zarce za su akan abin da suke kai inda mun rike su da azaba ita ce yunwa to da ba za su zama kuma sun kankan da kai ga ubangiji bare tabaraka wataala har yanzu ba abin da zai amfani a cikin kafiran nan ko an azabtar da su ma ba da za su kan hanya ba kamar da umma zalla suka samu dai ba za su dawo ba
ata ira fatana alaihim baban ma azabin shadid irahu fihi mublikun
har sai yayin da muka bude kofa a gare su wanda take ma abociyar wato azaba mai tsanani ita ce kamar yakin da aka yi na Badar ubangiji sa aka kashe su a nan dan imtihani gare su to sai kuma a sannan ne za ka ga suna masu tsaye kauna ga buran samun rahmar ubangiji din tabaraka wataala
wa huwa allazi arsha lakum as-sam'a wal basara wal afida
ubangiji shine wanda ya kagiji gare ku ya kaji maganne gare ku sannan kuma da zukata masu ganewa amma kadan ne kwarai kuke gode wa ni'imar ubangiji tabaraka wataala
wa huwa allazi zara'ahu fi al-ardh
shi ubangiji tabaraka wataala shine wanda ya halicce ku a cikin kasa yanzu a gare shi ne za a tashe ku ubangiji shine wanda yake raya ku shi yake mutar da ku lalle saba wa dare da rana ya tabbata ne ga ubangiji wai ku hankalta mana ku gane cewa duk wannan ubangiji yana yi dan ku gane kudiransa da kuma kadaita kan zatin sa bar dai suna fadar irin abinda na farko suka fada ne daga cikin kafirin da aka har halakar da su wanda annabawa da dama suka zo musu
qalu aina mithla wa kunna turaban wa idha manna lahu basna wa idha manna lahu basun
aina lahu basun aina lahu basun ko sai suna cewa yanzu in an matar da mu mun zama tarbaya mun zama kasusuwa kuma a hakan za a sake tada mu mu zama mutane to duk kafiran da annabawa suka suke wa'azi irin abin da suka ga musu kenan su dai kullun tunanin su shine ba yadda za a ce bayan an mutu jiki ya lalace ya zama kashi kashi ma ya zama kasa kuma a sake tada mutane su zama mutane sosai to wannan ne abin da ba su yadda da shi ba to shi ko ubangiji abin da yake mai musu martani kullun halittar su a halin ba su kasance komai ba babu su sannan ita tafi wahala ne ko a sake dawo da halittar bayan ta lalace yanzu Allah ka tambayi mai kera mota ya kera mota daga babu komai shi ya fi wahala a gunsa ko kun sake gyara tun ta lalace da Allah ko a hankalce wannan ya fi sauki kada ka gyara abu bayan ka samar da shi ya baci ai shi ya fi sauki akan a ce ka samar da shi daga babu ko haka ne saboda haka wannan kada ya ishe su hujja ya ishe dalili akan cewa shi ubangijin sa shar kiyama
لقد
وجدنا نحن وآباؤنا على ذلك الأمر. أجيك أن ألقى ورثامنا ونن دمود إيا يمو كن كافين ينزو أن ألقى ورثامنا شاوي ذات شكياما.
إن هذا إلا أساليه الأولين.
ونن مقدر تاشن على كياما فتزمو با فاتيك أري رينا دينا مثلا نمبركو كوش.
ومن فيها إن كنتم تعلمون.
تسنبه يسيا رسول الله كسي. Ita kasar da ita da wanda ke cikin ta nawaye inda kun sani da gaske ashe sun san mahallacin ta kenan za su ce Allah ne ta Allah ce kasar ta Allah ce abin da ke cikin ta nasani
wala fala tazrafu
sai ne da su yanzu ba ku hawa astuba
kullu
rabbis samawati sallallahu alaihi wasallam kace wani ne ubangijin sammai guda bakwai wannan ne ubangijin al'arshi mai girma da kuma kursiyu za su ce maka dukkan Allah ne to kace da su yanzu ba kwa ji tsoron ubangiji ba tabaraka wa ta'ala kuke bauta wa wani sa sai da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wane ne wanda mulkin wato mulkin komai yake hannunsa kuma shi Allah shine wanda yake kiyayewa shi ba za a iya kiyaye shi ba in dai kun sani ku ga mana wane ne za su ce maka duka dai na Allah ne to sai ne da su dan ne kuke bari ana yaudarar ku ana kauda ko gaban imani bari dai mun zo musu da gaskiya sai dai cewa su masu rafantar wani gaskiya da muka zo da ita lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala bai rikida ba sannan kuma babu wani ubangiji tare da shi kuma bayan sa inda a ce akwai wani mahallicin bayan shi Allah to ai da kowane mahallici sai kwashe iya abin da ya halitta ai ta rikici a ciki in wani zama shi ya mutane ya ce mutane na wani in wani ya zama shi ya aljanu ya ce aljanu na wani kila ma ya sako nasa shi ma wancan Allah ya sako nasa a zo a ta fada kai wala ko aljanu ku da rindina sa ku je ai fada su kuma mutane su ne rindina wancan Allah su je ai ta fada ko ko kuma wani ce ni din tsayi na halitta na wani ko wani ce ni ne rana bari rike ta ba ta fito ba ashe ko wani Allah a cikin sun da allolin da yawa sai kowa ya rike iya abin da ya halitta kuma sai duniya ta lalace a haka kuma da sashin su sai tumbi akan sashi wannan Allah ya ce zai fada da wancan sai ya kai shi kas saboda ya zama shi kadai yake da mulki shi ma wancan ita zai taso wannan ƙarshe kuma abin ya lalace gaba da
subhanallahi amma yakun
sarki ya tabbata ga ubangiji gabaran abin da suke sufantawa
alimul ghaibi wa shahadati fa'ali amma yakun
shine mahalicin wato abin da yake fake kamar da shine mahalicin abin da yake sarari kuma masanin su ubangiji shi ya san duk abin da yake a sarari wato mulku kenan kamar da yasan shi ke shi yasan duk abin da ke boye wato malakutu kenan tabaraka wa ta'ala saboda haka tsarki ya tabbata ga ubangiji ya yi girmama gabaran abin da suke tarin tashi da shi cikin bauta sene da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko sene ya ubangiji in da za su nuna mu abin da ake alƙawarta musu na azaba to kar dai ka sanya ni a cikin mutane azzalimai wanda zaka azabta kamar yadda zaka azabtar da su lalle mu masu iko ne a bisa mu nuna maka abin da muke musu alƙawari na azaba to kai dai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ije mummunan abu da abin da yake mafi kyau shine ka kauda kai gaburan su ba a ce kai rikici da su ba amma wannan kafin umarni da yaki ne bayan da Allah ya umarci maka Allah da yaki to ba magana a kauda kai gaburan su
nanu a'lamu bima yasifun
mu ne mafi ya sani inji ubangiji da abin da suke sifantawa ka faɗa ka ce ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga shafan nan ko zungura irin ta shedan ina kuma neman tsari a gonka ya ubangiji kakka bari shedan ya halarta ni balle sun yi min wasu wasi har sai yayin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu sai su dinga cewa ya ubangiji ka maida mu duniya mai aiki na gari a maida ni ko cewa nina yi aiki na gari shine in shaida cewa ba abin bauta da nisanta sai Allah to wannan ba zai yiwu ba ubangiji sai tsawa ba yanda za a maida su duniya wannan kalma ce kawai da mutum yake faɗa saukin faɗa gare ta a baki amma ba za a aikata ba in an ce a maida su duniya sai ina za a fara a bayansu ma akwai barzahu daga nan har tashi kiyama ba za su gama da barzahu balle su kuma duniya zuwa lahira ya fi sauki amma dawowa daga lahira ka zo duniya aiki ne babba min wara'ihim barzahu in an sako kama ka tuho ina za ka makale jikun da zarar an yi busa a cikin ƙaho to daga ran nan ba sauran maganar nasaba ni dan wane ne ko jikan wane wannan bisa ƙari an gama me ka zo da shi kawai sai waye larawa suna cewa wai laisa fata manya kunu kana aji bal da fata manya kunu ha anaza lallai ba ta aka yi nasaba ba za ta yi amfani ba amma sai ga mai imani sai ga mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko allazina amanu wattaba'ahum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatihim amma alatnahum min amalihim min shay wanda suka ba da gaskiya ga Allah suka yi imani kuma zuri'arsu suka bi su a cikin imanin to za mu dago martabar zuri'ar mu sadar da su zuwa ga iyaye alhaqna bihim zurriyatihim sai mu riskar da zuri'ar ta su zuwa gare su ba tare da mun tsaya aikin wa'ancan din ba wannan yana nufin sai mutum ya yi imani da Allah iyalin nasa ko kuma zuri'a sun imani da Allah sun samu tsoron Allah kamar da ya samu to ko da a aiki ƴaƴan ba su kai martaba iyayen ba sai Allah ya dago su ya hada su tare saboda girmamawa ga iyayen da abin da suke amma ya zama kwata-kwata babu imani ya zama kwata-kwata babu aiki na gari ya zama kwata-kwata babu takawa kuma kawai shi kenan kai da'awa cewa ni dan wane ne bari da suke da shi a'a wannan ba za ta zama wannan ba zai zama wato abu ne wanda yake ingantacce ba ai mun ga misalai ko a cikin wannan karatu yadda ubangiji ya dace na saba annabi Nuhu da ɗansa ya Nuhu innahu laysa min halika innahu amalan ghayr salih wala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin Nuhu dan nan fa danka wani saboda ya fi kiran ubangiji rabbi inna ibni min hali wa inna wa'daka al-haq ya ubangiji ga dai dana kana kallo iyali na ne fa zai fa halaka fa wa inna wa'daka al-haq kuma alƙawarinka gaskiya ne mutakai bai shigo jirgin nan ba duk wanda baya ciki to halaka zai to kuma sai ka san hikimar da zaka yi dai zai ga dana na bar shi a hannunka kuma sai da kai sai ubangiji ya kiransa a anu innahu laysa min halika wannan din dai ba iyalinka bane innahu amalan ghayr salihin dalilin da ba iyalinka bane saboda aikin da yake ba na gari bane na kaka kuma tambaya ta abinda baka da sani akan sa daga yau ina maka wa'azi ina maka gargadi kar ka zama daga cikin waɗanda suke masu rage kansu lada kana tambaya ta abinda baka sani to ashe kenan kana je kana gani na sama ma ga ta inganta amma ko ta tabbata sai ubangiji ya sa almakashi ya datse tace ba haka kamar yadda muka ji ma insha Allah ya gyara na Fatima tai aiki ba kun ba haka wallahi ba zan wadatar da ke da komai a gaban Allah ba ki tsaya ki aiki ko da yake dai wannan barazana ce da kuma motsa himma dan na Fatima ta zaba da ta aiki amma kuma a cikin sa akwai wazi har yanzu cewa ubangiji yana gaya mana kuma insha Allah yana gaya mana kuma fa ita kansa kakka zo lahira ka ce ni jikin wani ko dan wani sanan gurin da zarar an busa kafu to la an saba bainahu ba maganar nasaba ko kuma da Hausa fa sarani la an saba kakka zo ka ce mun saba ko ka saba da wa la an saba bainahum yawma idhin wala tasaluna ba wanda zai saki tambayar nasabarsa ina wane yake ni ina wane ne ai ka manta da shi ma ka manta da shi uwa take haihuwa ta tsallake ta bar shi ka ko san yadda uwa take da da ka san yadda take da shi kuwa amma ta aje yaron take sharewa ta jefar da shi ta gaba ta tsallake shi saboda masifar wannan ranar kaga mutane sun tashi kamar maye suke yi suna magaji suna tambaye ba kuma maye suke wa hun bi sukara walakin azab Allah shadid ba maye suke ba kuma azab Allah ce tayyab to shi yasa kowa ya ta kansa ya tattalin aiki kawai ya je lahira da shi mun gode Allah kuma kowa ya kokare ma'arifa har yanzu ai da an busa kahun ma'arifa a cikin ka an doke hijabi kuma ina magana an saba ai ma magana an saba kuma dan wani da ke ko jikan wani kawai mai ka sani ya alaƙa take da ubangiji a kwarai kuwa duk wanda ma'auninsa na kyawawan ayyuka ya yi nauyi to wannan shine wanda yake su ne waɗanda suke za su rabauta a gun Allah wanda kuma duk ya zama ma'auninsa na aikin kirki ya zama wato ya yi sako-sako ya yi shafal-shafal bai yi nauyi ba to waɗannan su ne wanda suka zama sun yi asarar ayyukansu sun tabbata da kawunansu kuma za su tabbata a cikin wata jahannama Allah ya kiyaye shi wuta za ta dinga kona fusakunsu su ababen dawamar wariya cikin ta mala'iku za su tambaye su shin ayoyin Allah ba sun kasance suna zuwa muku ba shine alqur'ani kun kasance kuna sarrafantar da su a duniya sai su dinga cewa ubangiji ai shaƙawa mu ci tirin jayenmu a duniya din shaƙawa ci tirin jayenmu sai mu kasance mutane wanda suke masu ɓata ga barin tafarkin gaskiya ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wuta a mai da mu duniya domin in mun koma duniya to shikenan in dai muka sake yin sabani kuma muka saba abin da ka umarce mu da shi to sannan mun yadda mun zalunci kanmu amma an mai da mu duniya mun alƙawari za mu tabbata akan tafarkin da Allah ba su ke kira zuwa gare shi sai ubangiji ya ce ku nesa a cikin wuta kuma je na magana ana jin ku a ƙara danna ake wuta yadda ba za su yi magana ma a jiyo su ba lallai ya kasance wasu daga cikin bayina suna faɗa suna ta ya ubangiji mu da mun bada gaskiya ga Allah ka gafarta mana ka ji kanmu domin kai ne fiyayyen wanda yake masu jin ƙai amma sai kuka rike su ababen yin izgili gare su har sai da suka mantar da ku ambatona ba ku ma mai da hankali kan ambatan ba kuna can kuna izgili ga muminai kuka zama kuna dariya gare su na sakanta musu in ji ubangiji a yau saboda sababin sun yi juriya sun yi haƙuri akan izgilin da kuke musu a duniya yau su ne waɗanda suke masu rabauta a gurina sai ubangiji ya faɗa harshen mala'iku ya tambaye su cewa wato shekaru na kuke a duniya ne ma duk zaman da kuke a duniya yaya nisan daɗe wacce ce sai ai ba mu daɗe ba a duniyar wuni ɗaya kawai muka yi ko kuma rabin wuni ma muka yi a dai tambayi masu lissafi su ne mala'iku wanda suke masu kiyaye ayyukan bayi su suka san ko kwana nawa muka a duniya sa faɗa da sai ubangiji ya ce da su ai kun zauna dai ɗan lokaci ƙanƙani da kun yi aiki na gari ta da shikenan sai zaman naku ya zama mai yauki mai albarka kamar yadda muminai suka yi muminai sun zauna ɗan lokaci ƙanƙani amma ribar da suka samu ta zama mai yawa domin an shiga aljanna da goma za a yi ba da za ta ƙare tare da cewa a duniya ɗan kwanakin da aka ana ibada ba masu yawa ba ne amma wanda yake kafirin ya je duniya ya je lahira to ko shekara dubu nawa ya a duniya sai da ganin kwanaki kaɗan ne kawai ya zauna da yawa ba amma ni kuke cewa mun halice ku ne dan wasa ko ku cewa ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba Ubangiji ya girma tabaraka wa ta'ala shine mallaki na gaskiya wanda yake ya girmi a ce yayi halitta dan wasa ko kuma ba dan adawa zuwa gare shi ba
la ilaha illa huwa rabbul arshil karim
babu abun bauta san ta sai ubangiji shine ubangijin al'arshi mai girma wanda zai kira ko yake bauta wani ubangiji daban ba Allah ba tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala to ba shi da wata hujja a cikin bautar da yake kuma hisabin sa yana gurin ubangiji shi san yadda zai yi da shi ranar kiyama kada dai ku san cewa wanda suke mutane kafirai ba za su rabota gun Allah ba ka faɗa ka ce ya ubangiji ka gafarta mun ka ji kaina domin kai ne fiyayyen wanda suke masu jin kai bismillahir rahmanir rahim wannan sura ita ce suratul nuri saboda ayar da ubangiji yake faɗa a cikin ta Allahu nurus samawati wal ardi dan haka ake kiranta da suna suratul nuri a madina ta sauka ayoyinta kuma 64 ko 62 bisa sabanin qira'a بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ce wanda muka saukar da ita sannan muka farlanta ta ma'ana mun farlanta farlai da dama a cikin ta da abubuwa na shari'a din mun fada a cikin ta lalle mun saukar da ayoyi wanda suke ababan bayyanawa a cikin ta ko cewa kuka wa azu da mazinaci namiji da mazinaciya mace wayanda suke ba masu aure ba to ku musu kowanne daga cikin su ai masa bulala guda 100 wanda suke ba masu aure ba amma wanda suke masu aure to su san su zaya a cikin rami a dinga jifa har sai sun halaka sai sun mutu ko da yake wannan babu shi karara a cikin alkur'ani to amma abu ne tabbatacce kuma da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul rajim sai na Umar dan Khattabi idan ta bata gare shi a ƙarshen rayuwarsa ya faɗa yace sai na himmantu kamar in rubuta hukuncin rajau a cikin Qur'ani saboda gudun ban san me zai faru nan gaba ba sai kuma in ji tsoron kar ya zama na shigar da abinda ya shigar da wani abu cikin Qur'ani wanda baya ciki amma wallahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jefa mutum a rayuwarsa sai na Abubakar ya jefa mutum a rayuwarsa ni ma Umaru na jefa mutum a rayuwata kuma wallahi rajimu hukunci ne na Allah tabbatacce daga Allah yace da wata aya ce marubutacce a Qur'ani daga ba aka yi shafe ta ko ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjimuhu mal battata la kala min Allah da mai aure namiji da mai aure mace in suka yi zina a jefe su har sai sun mutu wannan azaba ce daga Allah ko kuba ce daga Allah to saboda haka wanda yake mai aure namiji kuma mace in suka yi abinda suka yi in hujja ta tabbata akan su to su ba bula da ɗari za a yi ba sa su za a rami a ita jifa sai sun halaka kar kuma wani tausayi ya kama ku bihima a cikin su wannan namiji da mace wanda suke zina ba magana tausayi a yi musu abinda Allah ya ce a yi musu kawai a cikin addinin Allah ba tausayi inda kun kasance kun ba da gaskiya ga Allah da kuma ranar lahira to a aiwatar da hajji daidai da yake ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da mutum alƙali ne ubangiji ya ce kai me yasa ka rage bulala ɗaya a cikin hajji sai ce ubangiji saboda jin kai tausayi ne yasa da nayi 99 sai na rage ɗaya ban yi ba dan dan tausaya masa sai Allah ce kafi ne tausayi ni da nace ai abin da nace ai saboda ka kashe wuta dalilin wannan bulala ɗayan da ya rage sai ce ka kashe wuta haka kuma za a zo da wani alƙalin shi kuma a ce me yasa ka ƙara bulala ɗaya a cikin hajji yace ubangiji saboda wai waɗanda ba su aikata ba su zuwa aikatawa nan gaba na yi ne dan wato tsoratarwa da kuma horaswa saboda wanda ya aikata kai yi marmarin ya ƙara wanda kuma bai riga ya aikata ba kai yi marmarin ya yi sai Allah ya ce to kafi ne sanin uban ne ni da nace a tsaya a ɗari saboda haka aka kashe wuta haka duk abin da Allah ya shata na iyaka to gare shi ake tsayawa ko alƙali ne kai ko kuma mai fatawa ne kai ka ne fatawa a gurin ka faɗa abin da ba shi Allah ya ce ba saboda kawai kana son ko kai gwanin wa'azi ne kana so sai ka hana mutane abin da suke ka ta shatowa kana faɗa ko kuma komai aka faɗa ka ce wuta waye ga baka ka ka dai tsaya inda Allah ya tsaya da kai sannan a samu jama'a daga cikin mu'minai su halatta lokacin da za a yi musu wannan bulala domin ta zama izina ga sauran kar wani ya je aikata irin abin da su ma suka aikata shi mazinaci namiji baya ba wanda zai aure shi ko ba zai aure kowa ba sai mazinaci ya mace 'yar uwarsa kamar yadda ko kuma ya auri mushrika kafira kamar yadda ita ma mazinaci ya mace ba wanda zai aure ta sai mazinaci namiji ko kuma mushrika su ne suka dace da su amma an haramta wa muminai wayanda suke zaɓaɓa bayan Allah su riƙa auren irin waɗannan sai dai da niyyar darƙar fasadi in ya zama cewa auren nasu zai jawo tsamusu daga cikin wancan halin da suke ciki su daina su koma ga Allah to kuma yanzu karatu ya canza kenan yanzu karatu ya canza amma sun tabbata akan halin da suke kai to ba wanda ya dace da su sai irin waɗannan duk wanda suka jefi muhusini ko muhusana da cewa sun yi zina ko ba su iya kawo shaidu guda hudu ba to a yi musu bulala 80 hukuncin kazafi idan mutum ya zo ya ce wani ya yi zina sai a ce zo ina hujjoji shi kuma hujjar zinan nan sai an kawo mutum hudu wanda suke adalai maza kowanne ya faɗi cewa ya gan su suna yin kaza kaza ya faɗi irin sifar da ita ce shari'a ce gare ta kamar yadda malamai fiqh suke ba da misali ya gan su kamar mushi a cikin tandun kwalli shi dai mushi abinda ake sa kwalli da shi da'iman ina ake zira shi cikin kwallon wato abin tandun kwallon to sai ya ce ya ga farjin namijin a cikin farjin macen kamar haka sannan za a yarda da abin da ya zo da shi to kowanne daga cikin mutum hudun nan sai ya faɗi kamar haka to sannan za a yarda cewa lallai an yi zina in ku ba haka ba to sai in wata alama ta zo wadda ba za ta karɓi shakku ba idan mace wadda aka san ba ta da aure ta zo da ciki to yanzu kam ba wannan magana kawai a tsitsi ta faɗi wanda ya yi amma lallai an yi saboda ba a magana hujja kuma yanzu ga ciki a jikinta ba ta da aure ina ta samu shi cikin nan ba a sha a ruwa ba wani abu da za ta sha wanda zai sa ciki faru ko kuma da kan na Maryam wanda za a kuma yin wadda za ta haihu babu miji ba balle ta zo ta ce ai saboda Maryam ba ta taɓa haihuwa kaza kaza to wannan shi ma ba za a nemi shaidu hudu ba amma sabanin haka sai a nemi ina shaidu in ya iya kawo shaidun shi kenan idan ba a kawo shaidu ba to laifi bai tabbata ba
wala taqabalu lahum shahadata nabatan wa ulaika hum al-fasiqun
to wai da suka zo suka jefi muhsini ko ba su kawo shaidu guda hudu ba to fajr duhum samani na jalda sai a musu bulala 80 haddin kazafi cewa sun yi kazafi sun jefi wanda yake mutumin kirki sun lakana masa sharrin zuwa kar kuma ku sake karbar shaidar su daga nan har abada domin su waɗannan nan agun Allah tabaraka wataala sun yi fasikai ba za a kuma yarda da shaidar su ba wanda duk suka faɗa wannan magana wanda ba su tabbata ba sai dai waɗannan waɗanda suka tuba bayan sun aikata abinda suka aikata to kuma suka gyara aikinsu wannan ka sani cewa ubangiji tabaraka wataala mai gafartawa ne gare su mai jin ƙai ne zamanin sai na Umar ɗan Khattabi Allah ƙara masa yarda waɗansu mutane sun tuhumi sai na Mughith bin Shu'ba da wato a'udhu billahi cewa ya yi zina Mughith bin Shu'ba ɗin nan ya cikin manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda kuma har ma'aikin Allah ya wafata yana mai yarda da shi to abin yana da nauyi ƙwarai babban daga cikin sahabbai Mughith bin Shu'ba sai wasu suka ce lallai su sun ga sun same shi yayi a uzbillahi zina to sai na Umar lokaci shi halifa aka zo aka fara hukunci ko kawo shaidu mutum uku suka zo suka faɗi magana iri ɗaya gangariya ta tabbata cewa abinda aka faɗa ɗin nan sai na mujira ya aikata shi dukkan su ba inda aka samu sabani na hudin ya shigo shi ma zai bada sheda daga ya faɗi shedan nan maga sa kari sai dai a san mugira a cikin rami kuna a jefe shi sai na umar hankalin sai tashi yana waiwaya ya kalli waye mai geta bin shi uba yana kallon alaka sa da ma'aikin Allah yana kallon hidimar sa ga Allah yana kallon abubuwa da yawa dan kuma yana waiwaya yana kallon gafin shedu gashi shine alƙali ya rasa dubi to nan hudin ya shigo sai masa wa'azi da farko kafin ya ce komai yace ka ji tsoron Allah wannan da kake so kai faɗi shaida a kansa ka tuna waye shi tukun shine wanda ya kaza shine wanda ya dinga lissafin irin hidimarsa ga musulunci da irin kusancinsa da annabi da kaza kaza ka ji tsoron Allah ka tabbatar abin da zaka faɗa dinnan shaida ce ta gaskiya shuru yace to wallahi abin da zan gaya ma halifa babu sofan ya ƙarya a cikin sa abin da na gani ko na sani kadai shi zan faɗa to bismillah yace na gan su shi da wannan matar da ake zance a kanta jikin su ba kaya kowanne a tobe shi yana kwance akan cikinta kafafuwan su guda hudu suna ta wutsul wutsul ina abin da na gani kenan ban da rabin gona abu kuma in kai na alƙali ne zaka dauka wannan aka ga kuma daure ka sai na umar yace alhamdulillahi rabbil alamin yanzu kan kawo wance mun shi maga ta kai yasa aka kawo wance mutum uku da aka musu bura 80 aka sallame su ba wannan ake so a ji bai ita shi da zuna kawai sai ka ce ka ga kaza a cikin kaza karara ba zan ce mata kunya ko wani kwana kwana ka zo ga mai alƙali kana ba sai ka faɗa abin da ka gani na ga abu kaza cikin abu kaza kuma kowa cikin hudun nan yazo ya faɗa in aka samu wani ya saba da magana daya to ku ukun ku ne fasikai ba shi ba shi ɗayan ya saboda me duk ubangiji so yake kawai tarce mu ya lalube kawai ba zo an ji a kama laifin badawa su shi kenan sai sa aka kama ukun duk caccauɗa musu kawai aka sallame su shi kuma ugiyar su aka sallame shi kuma daga ran nan sai na umar ce ba zan kuma karɓar shaida ku ba su ma kuma manya ne a cikin sahabbai haka har sai na umar yana yau fashi yana musu yana ga musu ku tuba ku ba Allah ku ce kun janye wacce shaida da rika karɓar shaida ku sai ce wallahi ba za mu janye abin da mun gani ba ba dai kamar bura ba an gama ai dai shikenan ko to wallahi abin da mun gani mun gashi kuma har gama Allah sai mun faɗa mun gani wallahi alamu ba mamaki wannan ya zama shi ma sai na umaru wata hukunci ne da baki ne saboda ya san cewa wannan dai ala kulli halin sa'idun fil akhirah ya arzikin lahira ne a baki ne kawai ya san cewa ga dake amma abinda suka faɗa da wanda wannan guda ɗayan na ƙarshe ya faɗa duka ba wani kusan bambanci a tsakani me ya kai shi kan haka ta faru tsakaninsa da wata mata da matarsa ba duk dai wannan abin aka ga wani abu ya zo amma ala kulli hal kuma dan dai Allah ya sirce mu duk ga baki ɗaya shi sa aka sanar dokoki masu wuya ba su ake a zo a tun kawo mutane a ce an yi kaza an yi kaza ba Allah ya kiyaye mu
إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
سيري وإن الذين سكت توبة بايان سن أيكت وأن الشيدة وذلك بامي توبة أكدنا أن سر شيدن سو تو وبين جيدي سبحانه وتعالى يقاف التواني كومي جيك إيجا بايان سن
والذين يرمون أبواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
wannan aya ta sauka yayin da wani mutum da ake cewa Asim bin Adiyin ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni na ga wata aya a Qur'ani ga ta nan ka faɗa amma wannan aya abin fa zai yi wuya yanzu mutum in ya je gidansa ya tada wani namiji daban tare da iyalinsa yana aikata abin da ya ga dama da ita ya tafi neman shaidu guda hudu da za su zo su gani sannan a zo gabanka a shaida ai kafin a dawo ma sun gama abin da za su yi sun tashi shikenan kuma mutum ya haƙuri ya shiru ya ta kallon matarsa ga abin da sai ya ta azabtuwa tsawon rayuwa har ya mutu in kuma yanzu ya faɗa ya ce ya gani ka sa a yi mai gudana 80 a ce ya mata kazari ni yanzu wannan aya za a yi da ita ne dole sai ya kawo shaidu guda hudu ta mun bai ba shaidun kan yi zai nemo shaidun sun gama sun tashi ya kenan za a yi maki Allah ya ci iya abinda Allah ya faɗa kenan shaidu guda hudu in ba haka baka jaba cikin kulle kuma ba haka baka zo ka faɗa ka ce an yi wani abu Allah zai ka gani shi ne fita abin yana tuna masa rai Allah ku ya kalli shi gani ya lai ko yana koma cikin mutanen sa sai aka samu irin wannan matsala wani mutum wai shi uwaye miru al-ajlani ya rugo ya zo gurin sa shi da ma shugaba ne shi Asim ibn Adi shugaba ne sai zo gurin sa yace to ni fa na samu matsala a gidana na koma a gidana sai da iyali na ga abin da yake faruwa kuma an ce sai an kashe ni kuma kan kamo shi din zo kuma ya sun gama sun tashi sai ce subhanallah ma asra amma ibtalani Allah yau ko yace ikon Allah ka ga nan da nan har Allah ya jarrabe da abin da na faɗa yanzu nan na gama ma shi Allah korafin abin gashi ne Allah ya jarrabe da shi a cikin jama'a sai kuma ya samu aiki sai sallah kaji kaji yanzu ya kenan za'i masha Allah ya ce ni sai iya abin da Allah ya gaya min gashi a Qur'ani abin da za'i ce na san wani abu wannan to sai aya ta sauka sai ubangiji ya ce tabaraka wa ta'ala duk wanda yazo yake jifin matarsa da cewa ta yi zina ko ba shi da shaidu guda hudu shi kadai ne shaidar kansa da kansa fa shahadatu ahadim arba'a shahadatin billahi to a majalisar shaidu hudu da ba shi da su sai yazo ya rantsuwa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a gaban alƙali yayi shaida hudu majalisar shaidu hudu da ba shi da su shi ya gani da idan sa kuma iyalinsa ce to abu mai sauki sai yazo ya bada shaida cewa ga abin da na gani ga yadda aka arba'a shahadatin billahi innahu lamina sabiqina yazo ya shaida cewa wallahi abin da yake faɗa akan sha'anin matanan tasa gaskiya ne masha Allah yasa aka kira ta tazo ke ya aka yi kin ji abin da yake faɗa haka ne fita rasulullahi rabbi da shi ƙarya yake kishi ne kama shi akwai wani mutum shariku shine wanda ya gani mutanen da shi ke cewa ya ga mutanen da shi kurin haduwa muka a hanya fa ya ga yana kallo na yi wani irin kallo kamar yana so na shikenan kishi ya addige shi yake faɗa abin da yake faɗa ita kuma ashe take ƙarya amma ta ga bakin Allah shi kuma ya dage annabi ta suke na sauka abin da Allah ya ce zo ku yi rantsuwa suka yi rantsuwa shikenan aka gama ƙarshe kuma da aka zo aka haihu ciki ya shiga dama shi kuma ya ce shi tun da ya ga wannan abu bai kuma kusantata ba sai kuma ciki ya zo ya shiga da ta haihu sai aka ga ɗan ya yi kama da wancan sharikun babujin nata bakin Allah ya ce ashe ƙarya kike da in ba dan haddin da ubangiji ya tsere a kansa na riga na sa kun yi rantsuwa ba da na kashe ki na sa an kashe ki
والحادثة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
إن يا إيران طاقو دا هو إيافة أحكا شوى يا شيدا يا أبن دي إيقن إذنن تو تبير إن يتاشي سي شي إنو الله ستبت أكانسا إن يا إيما تكاليا الله إيقن إيقن إيقن
وإذا رو أن على بابا أن تشهد أربع شهادة من الله إنه لمن الكاذبين
abin da zai ije mata azaba shine haddi da za a yi mata to abin da zai ije mata shine ita ma ta yi shaida shaida guda hudu ta ce lallai yayi mata ƙarya abin da ya faɗa ba gaskiya bane to ta yi wannan ita ma ta ku kuta gabar haddi sai ta cika rantsuwa ta biyar da cewa fushin Allah ya sauka a kanta in abin da ya faɗa gaskiya ne idan dai ba dan fadalar ubangiji tabaraka wataala gare ku da kuma rahamarsa gare ku da cewa ya sirce ku a cikin aikata irin wannan abubuwa na alfasha ba da kuma cewa Allah tabaraka wataala mai karɓar tuba ne gwani ne kuma a cikin tafiyar da sha'anin bayinsa da sai Allah tabaraka wataala ai bane sanya wannan doka ba amma kaga da Allah ya sanya wannan dokoki dan ya lulube ku ne a lulube mu jin kai na Allah kawai wannan aya ta sauka a cikin sha'anin sayyidina Safwan ibn Mu'attalin da kuma nana Aisha yadda Allah ta tabbata gare ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai tafiya to yakan yi ƙuri'a a tsakanin matansa sai zaɓo wata daga cikinsu zai da ita zai tafi ya ji duk inda zai ita hayya dawo ko ya yi ƙine in dai za a ɗan jima ma ita Allah kan tafi da su cikin iyalinsa ko kuma tafiya ta wani abu dai to ta kama za a yi tafiya ma'aiki Allah ya ƙuri'a ya zama da sai da Aisha zai fita aka tafi da ita an ji an yi abin da za a an gama za a juyo ita kuma na Aisha ta rasa wata ƙilada akwai wani abin wuyar sa'ara ba nata bane ma tana kwalliya da shi sai da za a taho sai ta nemi wannan abin ta rasa sai take tunanin cewa inda ta je wajen zagayawa wajen biyan bukatarta a nan ta je ta manto shi da haka bata gaya wa kowa ba sai ta fita daga cikin darbukarta wato akwai ɗan ɗaki da suke yi kamar na tamfal haka ƙarami a ɗora shi akan raƙumi wanda yake ganin sakafan mutanen inda zai riƙa ganin irin wannan eh kamar sai ma ce akan raƙumi haka ake in za ta fada mata ba a san ga hango su hijabi to sai ta fita daga ciki ta tafi neman abu shi kuma me dan raƙumi ba ruwa sai na zuwa kurin ya tashi raƙumi musamman an ce lokacin ba ta wani girma da yawa jikinta ma shi da nauyi ba zai gane kurin ya ja raƙumi ta dauka yake tana ciki a shi mata ciki duk ayyari aka kora aka tafi ita kuma tana can nan Aisha wajen neman kilada hatta da abin take nema ne sannan ta dawo tana zuwa ta ga ayyari sun yi nisa ya kwale kiran da za ta yi bajin ta za su yi ba ko ne sai ta nemi ta kunce ta tace ai in sun je sun duba bana nan sa dawo shi annabi ya tambaye su ina nake sa dawo kawai sai ta kwanta ta kama bacci ma uwar to shi kuma wannan mu'addal ko Safwan bin Mu'attal ina tabbata gare shi mutum ne wani sadauci karfa wanda shi kuma da'ima al'adarsa duk in aka je yaki ko aka tafiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to tsayawa yake a bayan ayyari sai ayyari ya tafi shi kuma ya biyo baya saboda ko da za a yi wata mantuwa sai ya taho da ita to ko yana zuwa dadaran sai ta da babban mantuwa an yi ita da iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wajen abinci yace subhanallah ya aka haka to tana bacci ba ta san ma ya zo ba sai kwantar da raƙuminsa a gurin ya koma nesa ya tsuguna abinda yasa in ta farka ta ga raƙumin za ta san akwai mutum a gurin sai ta yi magana ya zo da ta farka ta ga raƙumi kwance kusa da ita sai ta kira manhunar waye nan sai ya amsa ya fito ya zo ya ce sai gaisa ta ce ai manta na suke a ran na tafi neman kilada ka ga sai ta ce bismillah ta hau ta yi zazzauna kuma shi ke na yi gara kuma suka tafi shi kuma can ma'aikin Allah an ya da zango an buɗa sai aka gaba ganta ba ana sanin ya aka sai aka sun kullo ita da Safwan ibn Mu'attal ya dace ba ta gare shi to ba wani wanda ya ji wani abu ba wanda ya tsamasa wani abu daban amma akwai dandazon munafukai suna nan dama sun ware daga cikin muminai suna ta maganganu shugabansu shine Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ganin haka uzbillahi min shaitanir rajim sai ya faɗi kalma mummuna cewa wai wasa suka tsaya shi da ita uzbillahi sai ya fi nana Aisha da ta yi wasa da maza cewa shi wannan Safwan ai dama kaza sun tsaya wani abu ne wani uzbillahi to tun ma'aikin Allah bai ji ba har aka zo Madina sai ta faɗa abinda suke faɗa suka ta yadawa a cikin gari cewa ai Safwanu da Aisha kaza kaza halla ba har magar ta zo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam nan Aisha ta shawuya sai da aka samu lokaci mai tsayi har sai take ma'aikin Allah ya dena magana ita ma kamar dai shi ma abin ko ya danyi tasiri a ransa ko ko a'a ma'aikin Allah ya haka ne dai dan so yake yi Allah da kansa shi zai wanke ta ba shi ba shi ma kan Allah ya san garuru ya san abin da yake boye Allah ya sanar shi cewa abin da ake faɗa ba a yi shi ba munafikai ne suke faɗa to amma in shi ya faɗa musamman yadda yake sanna na Aisha sai a ce dan ita ce kishiyoyinka da mutanen gari da kaza a ce da matan wani ce da ya mata haji amma kaga yake tasa ce kaza kaza ma insha Allah dai ala kulli halin sai ya baki rufi har ta kai ga lokacin da yake nema zuwa inda tace har sai da Aisha ta nemi izinin manzo Allah tace bari in koma gidan mu ma sha Allah yace ki ba komai ko in koma gida tace ki yace ki tabbata da gidan su ta koma gida kamar me yaji tai zaman ta a gida kuka yau kuka gobe mahaifinta da babata kullun rarashi a ba wanda take saurari saboda jin take san abin da ake fara akan ta to har dai zuwa lokacin da ubangiji saukar da wannan ayoyi kusan 18 a jejjere dan ya wanke nan Aisha ita kadai shi yasa ba mafi tsadewar mutane a yau wanda zai tsoma bakin sa cikin irin wannan kalma har yanzu nan akwai irin mutanen da suke faɗa wannan abu tare da cewa ga wannan lugudan ayoyi da ubangiji yayi dan ya wanke wannan tsahira sallallahu alaihi wa ala zawjiha wa sallama amma mutum yazo dan mahaukaci ne shi ke da tsoma bakin sa ciki to shine ubangiji yake faɗa wannan lalle wa'annan da suka zo da kirkirar ƙarya suka dangana ga nan Aisha uwar mu'min yadda Allah ya tabbata gare ta wasu jama'a ne daga cikin ku
la tabihu sharran lakum
to kar ku tsammaci ku iyalan gidan Abubakar da kuma iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kar ku tsammaci wannan abu da suka zo da shi sharri ne a wajen ku a ku dauke shi alheri ne a gun kuma abinda suka faɗa ɗin ai rage zunubi ne da kuma cewa ga bara'a ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala na Aisha shi sa sanda aka saukar da ayar ma'aikin Allah da kansa ba sako ba ya tafi gidan Abubakar ya je yana musu bishara cewa albishirin su Allah ya saukar da bara'a ya saukar da wanci na Aisha ya shige yana ga mata ita ma ko da kirta dan yi fushi irin na mata da miji wannan kuma wani abu ne daban har Abubakar yana ga mata ki gode ma aikin Allah fa ga abin da tace ni Allah kawai zan gode ba shi wanki ne ba to wannan kuma wani karatu ne ka san mata duk inda kake ganin ka kai ko wani babba ne kai to baka fi karfin su ba su ka zo gurin su ai ka ga yadda za a yi eh kowane mutum daga cikinsu to yana da laifin ko zunubin abinda ya tsoron mutane daga zunubi iya abinda ka aikata na laifi to yana dangane da bibiyar ka shi kuma wanda ya kirkiri ko ya jagoranci abin gaba daya ya dauki girman gaba daya tun farko a cikin su ga munafikai shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul azaba mai radi tana jira sa lahira
لولا
إذ سمعتموه لن المؤمنون والمؤمنات يرقصوا كيام وقالوا هذا إفك مريب. من يحنى نيت اللوكة وانا مغنى مؤمنين لكم مؤمنين ماتا لما سأل كنسو ستي وانا اي كر كرا تماوتك مبينيا تنفر قد هو كجلا بارن الله يشاء ابن ديك ماتا كفار سيا مايكينا كنا جن انتي اي اي شاكا ذاكا ذاكا كي 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 ينين هابا وانا ادك جيك الياني تنفر قد هو كجاكي كماتا كوي انجا الله to kai yanzu ba ma tun farko ba har zuwa yanzu nan ga wannan ayoyin amma ka ji magana kana neman ka ce zaka saka a ranka ko ka ji dan wani kaikayi game da uwar mu'minai ai sunan kamar ku ce Allah ya shi
laura jaru alayhi bi arba'i shuhada
dan me ba su kawo shaidu guda hudu ba to inda dai abin da suke faɗa din gaskiya ne kana da Aisha ta yi wancan abu da su kawo shaidu a gani da yake cewa ba su zo da shaidu a bisa wannan ba to shikenan ya zama su ne makaryata a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan ba dan fadala daga ubangijinku ba da kuma jin kai ga Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya da sai azaba mai radi ta shafe ku a cikin abin da kuka sa bakin ku a ciki din nan na daga kirkirar ƙarya ku dangana wa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da azaba mai radi ta shafe ku dan wannan shi ne yayin da kuke tafkar su da harasan ku kuke faɗa da bakunan ku abinda ba ku da ilimi ingantacce a cikin sa kuna tsammanin wannan abu ne mai sauki a gun Allah wannan abu ne mai girma a gun Allah saboda abin ya shafi janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne ya hana ne ma tun lokacin da kuka ji maganar ku ce bai kamata mu tsoma baki a cikin irin wannan zance ba subhanaka tsarki ya tabbata ga ubangiji wa ma ya fara kirkiro wannan magana wannan zancen banza ne bai kamata mu yi shi ba tun farko abin da ya kamata a ce kenan
hada buhdanu azim
ku ce wannan kirkira ce ƙarya ce mai girma a gunduma
inna kumallahu antawdu bi mithlihi abada in kuntum mu'minin
lalle ubangiji yana wa'azi gare ku kai ku ƙara komawa zuwa ga irin wannan magana har abada in dai kun kasance masu ba da gaskiya ga Allah lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana ayoyi gare ku Allah kuma masani ne da abin da ya umarta kamar da kuma gwani ne a cikin sa lallai wa'annan wa'anda suke son su ga alfasha tana yaduwa a cikin mu'minai to azaba mai isa tabbata gare su a cikin duniya da kuma lahira
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda ya sani ku ko ba ku sani da komai ba
wallahu fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anallahu rahimur rahim
in ba dan fadala daga Allah kiyayewa daga Allah ma tabaraka wa ta'ala da kuma rahama ta sa wa anallahu rahimur rahim kuma dan cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai rangwame ne mai jin kai to da azaba ta sauka gare ku sallallahu alaihi wa sallam amin Allah ya jigan mu Allah ya jigan iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da masoyan mu da ƴan uwan mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malamu Allah ya saka masa alheri ya yi Allah ya saka masa alheri wanda za mu iya ba Allah ya iya mana abin da ya gagare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki a rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama duka abin da muke kona gurin ubangiji Allah huwa ci abin da muke tsoro Allah kare mu kasan mu Allah zai da ita lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya a sanin Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suke nan siya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu mai mataba sarki Allah inganta lafiyar sa Allah ya kara jangora gare shi Allah ya biya bukatun sarki Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin waziransa da hakimansa baki daya Allah tabaraka ta'ala ya sa mu gama lafiya Allah ka bi dukkan ibadun mu to ba kamar yadda muka sake saba da fikarsun ba yau muna tare da sharifi ji kuma aiki sallallahu alaihi wasallam shirin muntasir wanda yake kuma daga cikin sallallahu zahira sadaka zamu rike zama shine zai cike da addu'a saboda musamman albarkar sa eh fadar shirin
يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعدل كل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كل يمن علي فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبافتقاري إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه حاشا لجودك عن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بذل قد وافيت بابك عالما أن التزلل إن بابك ينفعه وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتضرعه فبحق من أحببته وبأسته وعجبت دعوت من به يتشع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا الطبنا يا من إليك المرجع ثم الصلاة على النبي محمد خير العنام يا من به يتشفع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والبركات والأرزاق والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الشرور والتعسير بجاه سرك الجامع ونورك الكامل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر تأتي لنا بالظفر تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله بارك الله